يا الله يا الله بهك الله لكي نرقى بروتك تهت بيبا
Idan an sami nagartaccen iyali, to za a sami nagartacciyar al'umma. Idan an sami nagartacciyar al'umma, mutane za su zauna lafiya, gwamnati za ta yi sha'anin mulki lafiya.
Masu saurara, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da ganin wannan shekara ta 2018 da fatan an shekara lafiya. Jama'a da dama sukan shiga sabon shekara da gurin yin wani abin fito mu gani da nufin samun sauyi a rayuwa ko dai abin da ya shafe su kai tsaye ko kuma wani da suka dauka da muhimmanci. A shirin domin iyali na farko a shekara ta 2018 yau Alhamis 4 ga watan Janairu. Shirin ya nemi sanin abin da ya fi tsonewa al'umma ido da kuma inda suke buƙatar ganin gwamnati ta bada ƙarfi bana. Ga bayanin Dr. Muhammad Hadi Musa, wani mai sharhi kan harkokin iyali a hirarsa da wakilin Mahmud Ibrahim Kwari.
Ƙasashe da dama sun nuna damuwarsu da harka ta iyali, wanda har wannan yasa suka samar da hukumomi da suke kula da harkar iyali. A Najeriya ba a da wata tsayayyiyar hukuma wacce take hukuma ce kamar da hukumar man fetur take, hukumar lafiya, hukumar ilimi. Ba a da wannan hukumar da za a ce wannan hukumar iyali ce. To saboda haka, daga cikin abubuwan da ya kamata hukuma ta duba domin inganta rayuwar al'umma shine samar da hukuma ta iyali. Kar mu manta cewar iyalin ta shine ake gina al'umma. Daga iyali ne ake samun mutane waɗanda mutanen nan za su zo su ba da gudunmawa a harkar al'umma, su ba da gudunmawa a ɗaiɗaiku, su ba da gudunmawa a gwamnatance. Idan an sami nagartaccen iyali, to za a sami nagartacciyar al'umma. Idan an sami nagartacciyar al'umma, mutane za su zauna lafiya, gwamnati za ta yi sha'anin mulki lafiya. Saboda haka, matukar yadda ake ganin muhimmancin hukumar man fetur, hukumar tsaro, hukumar lafiya, hukumar ilimi, to matukar haka ya kamata a ga muhimmancin hukumar iyali. Ba ma haka ba, ya kamata a ce idan an jero hukumar tsaro a farko, to abu na gaba shine hukumar iyali. Domin sai an samar da iyalin, sannan za a fara zancen iliminsu, sai an samu iyali, sannan za a fara zancen lafiyarsu, sai an samu iyali, sannan za a fara zancen tattalin arzikinsu. Wannan hukuma ta iyali ita ce za ta rinka ƙididdiga na abin da muke cewa demography. Mutum nawa ne tsofaffi a iyalan da ake da su? Mutum nawa ne magidanta, maza da mata? Mutane nawa ne matasa? Mutane nawa ne jarirai? Wannan zai ba da damar da za a san yadda kowanne za a kalli bukatarsa, a iya biya masa bukatarsa. Sannan kuma wannan hukuma ta iyali ita ce za ta ce ana sa ran nan da lokaci kaza iyali kaza za su karu. Idan sun karu za su zo da bukatu kaza. Saboda haka, kasafin kuɗi na shekara-shekara da ake yi ba zai rinka bulayi ya rasa me zai yi ba. Zai kalli waɗancan ɓangarori na al'umma wanda daga iyali aka samar da su, ya iya taɓa su kai tsaye wurin biya musu bukata.
Ita kuwa a nata bayanan Hawwa Ibrahim El Yakub, darakta a wata cibiyar bunƙasa harkokin ilimi mai zaman kanta a birnin Kano, cewa ta yi.
Ina gani gwamnati abin da ya kamata ta yi ta duba da kyau shine a cikin 'yan binciken da take yi da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu masu tallafa mata a kan harkar iyali. Ya kamata a tantance a duba matsalolin nan sosai, saboda ni naga kamar binciken kawai ake ana ta kuma yin rubutu. To abinda na lura shine yawancin binciken wani lokaci ba a amfani da shi. Har yanzu za ka ga akwai kamar yanzu wani harka ta fyaɗe, karuwa take yi duk da dai ba a so a ce ta karin amma a gaskiyance karuwa take dan kullun muna samu zaka ga ana maka wa'adugo mana waya mu fita in ka je police station abinda dai zaka ji na jiya sai ka ji ma kamar ya kara karuwa misali zan iya baka abinda yake damu na kamar yanzu a harkar tadanna akwai abubuwa da yawa da ya kamata a ce a yanzu inda gwamnati ta dauki abin nan da muhimmanci za a iya cimma burinsa a riga ya zama to ya zama tarihi iyaye wanda ake wa ƴaƴansu jabi hatta kai ga yanzu sai a ji a roke su tsare da haƙƙin su a ba su kuɗi su haƙura da cewa an wa ƴaƴansu jabi za ka ga yarinya ce ishe shekara 8 ishe shekara 10 ishe shekara 11 kwanan nan bai fita biyu ba aka kira ni bayan magariba ga matsalar da ake da na tashi na saka mayafi na fita har police station dan in ji ba a ce saboda na san irin wayannan dan ana kawo su da yawa a shekara 11 ce aka samu ya fishi wata 6 ana tade da ana namiji a unguwa mai da ita kamar matar shi an samu an kai abin nan police station iyaye sun je police station amma wai aka samu wai mai unguwa ya zo da ragowar mutanen unguwa wai ana ba wa iyaye hakuri kuma gashi akwai kuɗi da za a ba su yaya za a yi a ce an wa yar shekara 11 fadi iyayenta sun sarai da hakinta a ce kuma ita gwamnati ba ta damu ba ai ya kamata a ce ita gwamnatin ta ce ita ba ta haifa wannan hakkin ba saboda an samu confession an samu mutum ya ce yayi yadda yayi shi kuma mai unguwa shi ma a durkufar da shi ai masa hukunci me yasa zai bada mara hakuri akan irin wannan a duk lokacin da aka ce an kau da ido akan abin da ya kamata a ce an yi magana akan shi akwai abin da ko a asibiti ka je emergency ne kuma a gwamnatance akwai abin da shi ma emergency ne yanzu ya kamata a yi shi kuma yanzu ya kamata a zartar da shi to ni ina jawo hankalin gwamnati ta dawo da hankalinta kan iyali saboda wallahi sai an sami iyali wadda take ingantacciya za a samu ci gaba
wakilin musulmin mun barma ya kuma nemi jin abin da ake nema gwamnati ta mai da hankali a kai na inganta rayuwar iyali a jamhuriyar Niger
ni Alhaji Bukar Musa ne tayar da annan kwalejin Maryama lalle a Niger bana shekarar da muke ciki tana da nauyi biyu mutane da dama sun kewaya cikin kasa sun ga abinci ba ijin jama'a ba ina abinci ba ishe jama'a ba mu muna roƙo ga gwamnati in yana ji ya jibi hankalin talakawa a taimaka musu saboda talaka yau akwai wanda ka tashi ya kwana bai da dalla cikin aljihun shi in bai da dalla kuma gobe ya tashi bai da dalla ya in bai da dalla sai kuma tsala duk ba ta kai ga wannan ba ga latizo mai gidan kanshi akwai wani latizo ya yi ƙarin shi kai cewa wani taimaka ni akwai wuya gare shi amma akwai waɗanda ba su da kunya suna da shi su tafi tsaye su ce a basu ba su da shi su tafi tsaye su ce a basu in gwamnati yana jina ya taimaka mu talakawa yayi kokari ya samu abinci daga waje ya sai da mutane da rahusa sannan kuma harkoki sun riga sun yi nauyi kuma ga harkar tax da an ka dora mutane kuma ga harkar kyan makaranta muna son in akwai hali a taimaka musu a biya musu abin da za su yi karatu tsakani da Allah sannan a taimaka mu likita kuma kaga akwai likitoci waɗanda annan suna aiki mutum ya zo baya da lahiya maimakon su kula da shi sai ka ga su yi tabbatun shi kuma yana nan yana mace ya to dan wurin a taimaka mai na akwai waɗanda yanzu wallahi saboda ba su da kuɗi sai su mutu gida ba su iya saboda ba su da kuɗin da suka zuwa a rubuta musu ordinance ku sai ku sayo kun ko baka da kodala cikin ajihun ka ka tele kita an ka rubuta ma ordinance ba a zanta ne maka muna so a taimaka koda mutum bai da lahiya in ya zo ko da maganin nan na so guda ai mishi a bashi ordinance ya tayi so in ya so ya kawo mun sana so su daidai wannan da an kaso amma sai ga mutun ya taso wato likita baya da dala yau ba da ita gobe an rubuta mai ordinance to shin ina zai tafiya da ita ina zai tafiya da ita ni ban gani ba nan maraya ko baka da shi wata kila dai kana ganin mai shi to kawai akwai lokacin da wallahi ka sai ka nema babu to wanda bai da gashi da iyali shin ka kaza ai a waye gari sai ka gama gidan yana so bai so ya fita ya bar gidan an bar mace da iyali to an bar mace da iyali shin menene matsayinka da ita da iyali menene za su ci maganar lantarki to ana kulli halin ana kara mutane kudin wuta ana kara mutane kudin wuta irce wannan a kara mutane kudin wuta ya kyau ga mutum ana ba mu ita mai dan sauki sauki amma mu nan gare mu talakawa so akai a kashe mu ko kuma mu fasa da aiki da kuwa sannan harkar ruwa kuma ruwa namu nan gashi yanzu dan kai aiki da yan ruwa dan kadan sai ga an kama su kace wanda ba kai zaton za a kama ka ba kudi masu yawa
to kiran domin iyali zai ci gaba da bibiyar waɗannan batutuwa da kuma waɗansu da suka tsone wa al'umma ido da nufin inganta rayuwar iyali a cikin wannan shekara ta 2018 yanzu a madadin wakilanmu Mahmud Ibrahim Kwari da Sulaiman Muni Barma da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma Salama Abu da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa ya kuma sa wannan shekara ta 2018 ta kasance mai amfani a gare mu duka alheri
kai mata su ne duniya su ne dadin duniya mata su ne duniya su ne tarakan duniya komai